yau za mu tashi akan kabira ta 17 mai littafin yana cewa al-kabiratu as-sabi'atu ashara kabira ta 17 al-kibru girman kai ma'ana da abin da ake nufi da girman kai shine mutum ya rika jin wani girma na musamman ya rika ji a ransa cewa shi ba daidai yake da sauran mutane ba shi ya fi su kaza ya fi su kaza ko kuma ya rika raina abin da Allah ya yi wa sauran mutane yana ganin cewa shi yana da wani fifiko a kansu na musamman wannan ya hana tun daga kan wanda zai rika ganin cewa shi yaransa ya fi yaran suwa ne misali musamman ma mu Hausawa akwai wani abu ban sani ba ko al'ada ce ko kuma wani dalili ne na tarihi ya sanya irin wannan za ka ga da yawa Bahaushe yana yiwa wanda ba Bahaushe ba girman kai da kuma taƙama musamman akan abin da ya shafi addini alhali kuma akwai ƙabilun da ba Hausawa ba ne amma sun rigina Hausawa ba shiga musulunci akwai waɗanda kuma kusan lokaci guda su shiga addinin musulunci tare da Hausawa misali yanzu ka ɗauki kamar bare-bare sun riga Hausawa ma shiga musulunci ka ɗauki kamar yaran mutanen Mali ɗin nan su ma sun riga Hausawa shiga addinin musulunci dukkan ka bi tarihi za ka gani haka nan akwai kuma ƙabilun da kusan lokaci guda suna samu addinin musulunci da su da Hausawa su ne kamar yarurrukan gefe-gefen Nijar ɗin nan su Tubawa da sauransu dai haka to amma za ka ga Bahaushe yana ji a ransa shi ya fi su ko aure ne ya tashi sai ga mutum yana cewa shi ba zai ɗauki yashi ya ba wa ƙabila ba alhali kuma kai ma Bahaushe kai ma ƙabila ce to wannan nau'i ne na girman kai ƙwarai da gaske tunda addinin musulunci ai shi ne biyayyen kofi ya riga addini ta kowa da kowa yau da kuma wani abu har ila yau ɗori a kan wannan shi ne mutum ya riƙa ji tamkar kai da aka haifa a musulunci darajar ka ta fita wanda shi kuma tuba ya yi shiga addinin musulunci har ma ya tuba ya shiga addinin musulunci ya haihu ma a cikin addinin musulunci amma idan ɗan shi ya zo neman aure ta ga tana cewa ɗan gidan tubabbe ne ba ƙabila ne ba ɗan gidan tubabbe ne wai har ya zama ma abun gori alhali kuma shi wanda ya tuba ya shiga addinin musulunci in har za a yi gorin ma shi ya kamata ya yi wa wanda aka haifa a cikin musulunci gori zai iya ce masa kai fa tashi kai kawai ka ganka a cikin musulunci ni kuma a kafirci aka haife ni Allah ya taimake ni na yaƙi zuciyata na haƙura da dangantakata da ‘yan uwana duk na haƙura da komai na ga cewa musulunci ya fi komai na fifita musulunci akan kowa akan komai na shigo cikinsa ta ƙoƙarin shi ya fi naka kai wanda aka haifa a cikin addinin musulunci to wannan kalma ta tubabbe ɗin nan gaskiyar magana tana daga wato miyagun kalmomi waɗanda suke fita daga bakin malam Bahaushe bayan haka sai kuma gorin gari shi ma wannan duk yana daga al'adar Bahaushe mu ba haifaffen nan ne kaza 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 to alhali kuma gorin gari gado ne na munafiƙan Madina waɗanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi gorin gari la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal da dai sauran maganganu irin nasu gunana bari sai ga wa Annabi alaihi salatu wasalam da kuma sahabban shi kaga bai kamata musulmi ya zama magajin a cikin irin wannan ba wanda ya mutu a bakuwar ƙasa inda ba nan ne mahaifar shi ba Annabi alaihi salatu wasalam ya ce Allah ya nemi shi lamanin samun gida a cikin aljanna za a naɗo gwargwadon nisan tsakanin shi da mahaifar shi a yanka mar gwargwadon wannan a ƙara mar a cikin gidan shi na aljanna za ga wannan falala ce ta bako kuma Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ni bako ne alqur'ani ma bako ne musulunci ma bako ne yace tuba lil gurbai jin daɗi ya tabbata ga baki ka kai ɗan garin ina ka samu wannan to kaga duk wannan yana daga abubuwan da malam Bahaushe ke yi amma kuma gaskiya suna mai da shi baya a zamantakewa ta yau da kullum kuma suna mai da shi baya har a wajen Ubangiji don ba daidai ba ne. Wani nau'i ne na girman kai. Al-kibr wal-fakhr wal-khuyala duka sunaye ne na girman kai. Kibru shi ne ainihin girman kai din. Fakhr kuma mutum ya rika taƙama yana ban kama da jin cewa shi ne wani. Al-khuyala shi kuma girman kai ne da taƙama da yanayin kayan da mutum ya sa ko matsayin shi da sauransu. Al-iftikhar wato girman kai. An yamdaha al-insanu fi nafsihi shi ne mutum ya rika jin cewa shi din wani ne a cikin ransa. Wa yaftakiru bima a'ahu Allahu ta'ala min ni'imatin kuma ya rika yin alfahari da abin da Allah ya bashi na daga ni'ima, ko Allah ya yi shi kyakkyawa, ko Allah ya yi shi da jarfata, ko Allah ya yi shi a gidan sarauta, ko Allah ya yi shi a gidan masu kuɗi, ko kuma Allah ya bashi karatu haddar alqur'ani ko ilimi ko wani abu, mutum ya rika ji shi ya fi suwa ne. Sawa'un ni'matul waladi aw al-mali aw al-ilm daidai ne a cikin wannan yana iya zama girman kai. Ni'man nan ta ƴaƴa ne da Allah ya baka ka haifi ƴaƴa su wani da wani da wani, ɗanka shine kaza, ɗanka shine kaza a gari, ko shine kaza a jaha, ko shine kaza a ƙaramar hukuma, a matsayinka na uba ka zo kana hura hanci ai ɗanka ne yayi kaza yayi kaza, to wannan ma nau'i ne na girman kai da kuma alfahari. Awil mal ko kuma ɗanka shi ke da dukiya kaza, ko kuma kai ka samu kai ke da dukiya kaza da kaza da kaza, ka riƙa yi wa wanda ba su da shi girman kai. Awil ilmi ko kuma mutum ka riƙa ji cewa tun da kai kana da ilimi, ko tun da kai Allah ya baka hadar alqur'ani, ko ka bi suwa na ilimi ka riƙa kiran su jahilai, ai waɗannan jahilan kaza kaza kaza, rabu da shi ka san jahili ne, wannan duka ba daidai ba ne. Awil jahi ko kuma matsayi, mutum ka riƙa ji cewa ai kai wani ne tun da kai ɗan sarauta ne, ko kai kana da matsayi kaza, ko ai abokinka shi ne kaza, don haka kana da matsayi a gurin shi, sai kai wa sauran mutane girman kai, wannan ba daidai ba ne. Ko kana aiki a kotu, ko kana aiki a wata masarauta, ko aiki a wani gude babba, ka riƙa jin cewa kai ka fi ƙarfin kowa. Au quwwatul badani ko kuma ka riƙa ji tunda kai kana da girman jiki, Allah ya yi ka ƙato, ko kana da ƙarfin jiki, ka riƙa jin cewa ka fi sauran mutane. Amma ba zalika kuma wani abin da yake kama da wannan. Kamar dangantaka kenan ko ƙabila da sauransu, ka riƙa jin cewa kai ka fi suwa ne. Saboda kai ɗan ƙabila kaza ne, su kuma ‘yan ƙabila kaza ne, wannan ba daidai ba ne. Bari ku ji bambancin wato sufayen garke da mutane irin namu na yanzu. Shehu Usman Ɗanfodiyo ya kasance idan yana zaune a ƙofar gida yana ba da ilimi, ko mai takarmi ake daga nesa sannan a zuwa wuce ta gabaci. Wata rana yana zaune yana ba da ilimi, kawai sai wasu samari suka zo suka wuce. Guda biyu daga ciki suka tuɓe takalminsu da suka hangi shi, ɗaya kuma sai ya tuɓe takalmin shi kawai zai wuce. Sai zuciyar Shehu Usman sai ɗan ji wani abu a ransa, don shi zasu sufayen gaske, sufayen gaske ɗin wato likitoci ne na zuciya. Shi ko Shehu Usman Ɗanfodiyo yana daga cikin masu wannan baiwar waɗanda Allah ya ba su wannan ilimi na sanin sharrin zuciya da hanyoyin magance ta. Ai yana jin wani abu a ransa, sai kira yaran ya ce kai ku zo, sai suka taho jikinsu na rawa saboda kwarjinin shi. Sai Usmanu sai ya kwanta a ƙasa, sai ya ce wa wannan saurayin wanda bai taka shi ba, wanda bai kuɓe takalmin ba, ya ce ya zo ya taka ƙirjinsa. Ya ce aka nufin Allah ba zan iya ba, ya ce kuma wallahi sai ka yi. Saurayin ya gani babu dama, dole sai da yi. Sai da ya zo ya sa takalmin, ya sa cikin kawai shi ya ce a ka sa takalmin, sai ka sa takalmin, ya sa takalmin ya zo ya taka ƙirjin nasa. Ya ce to zuciya, ke zuciya an taka ki ma, ba wuce ta gaban ki ba, an zo an taka ki ma da takalmin, ki fito ki yi abin da za ki. Kaya na ce shi ke nan, an yi magance, an magance da ko? Gaji to haka sufaye su. Al-muhim abu muhimmi shi ne an yamta jihan insanu bima al’amma Allahu alaihi fakran wa uluwan bainan nasu. Wato muhimmi ne daga cikin fassarar abin da ake nufi da girman kai shi ne mutum ya riƙa yaban kansa a cikin zuciyarsa saboda abin da Allah ya masa ni'ima da shi, yanayi wa mutane alfahari, yanayi wa mutane girman kai da jin ɗaukakuwa tsakankaninsu. Amma yin tahaddisi da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yawa mutum, to wannan ba abu ne na zargi ba, ba nau'i ne na girman kai ba. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kuma annabi alaihi salatu wassalam da kanshi yana yin tahaddisi da ni'imar Allah. Allah annabi alaihi salatu wassalam ya tabbata cikin hadisi yana cewa ana sayyidu waladi adam wa la fakra, ni ne shugaban dukkan ƴaƴan adam ban faɗa dan alfahari ba. La aftakhiru bi zalika, ai ba alfahari nake yi da wannan ba. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wa qala Musa inni uzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Annabi Musa alayhi salam bayan Fir'auna ya faɗi wata magana ta shi, sai ya ce wa mutanensa, inni qultu bi rabbi wa rabbikum, ni ina neman tsari da Ubangiji na, wanda kuma shine kuma Ubangijinku, min kulli mutakabbirin, daga sharrin duk wani mai girman kai, la yu'minu bi yawmil hisab, wanda bai bada gaskiya da ranar yin hisabi, wato ran alkiyama. Wa qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, innahu la yuhibbul mustakbirin, lalle Allah yana yin azaba ga masu girman kai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzala tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi ce, bainama rajulun yatabakhtaru fi mishiyatihi, wata rana wani mutum yana tafiya yana takama yana fankama, iz khasafa Allahu bil arda, nan take sai Allah ya sanya ƙasa ta kama shi, fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyamah, wannan mutum yana nan yana lulukawa a cikin zurfin ƙasa din har zuwa ran alkiyama. Yanzu haka yana nan yana ƙara lulukawa, kullum ana ƙara jin shi cikin ƙasar. Wannan hadisin ingantacce ne, Imamul Bukhari ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 2789, haka nan Imam Muslim akan lambar hadisi na 2288, haka nan Imam Ahmad bin Hanbal a cikin musnadin shi juz'i na biyu shafi na 351 da kuma shafi na 325. Shafi na 531 da kuma shafi na 325. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mai kira da mutum Allah ya ce, yusharu jabbaruna mutakabbirun, a ran alkiyama za a tashi mutane masu girman kai, masu yin zalunci saboda wani matsayi nasu, su ne aljabbaru almutakabbirun, masu yin girman kai, yawmal qiyamati, a ran alkiyama za a tashe su amsalal zarri, za a tashe su yan mutsi-mutsi kamar ƙwayar zarra, ya ɗauhumun nasu, mutane suna tattaka su, yarshahumuz zul fi kulli makani, ƙasƙanci ya lallube su ta kowanne bigiri, wanda ta ko ta dadi inda ka duba lalar ƙasƙanci ya lullube su, saboda girman kan da sirrinci suna yi a nan duniya, a ran alkiyama su ne ababen tattakawa. Shi ma wannan hadisi ingantacce ne, Imamu Ahmad da Imamu Tirmidhi daga sun ruwaito shi masu inganta shi. Daga ya ishi wannan kaɗai ya ishi mutum ya gane illar yin girman kai, cewa ga wannan mai girman kai Allah ya sanya ƙasa ta haɗe shi, yana lulukawa a cikin ƙasar, kullum ana ƙara jan shi, ana ƙara yin ƙasa da shi har ran alkiyama. Ran alkiyamar kuma zai gire ne a cikin wutar jahannama. Saboda ita ce a can ƙasar ƙasa ta bakwai, a can zai jira. Nan kuma ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masu girman kan a ran alkiyama za a tashe su ƴan mutsi-mutsi da su, mutane suna tattaka su, ba a san ma an taka su ba. Wa qala ba'du salafi, sashen margabata na ƙware ya ce, awwalu dhanbin usiya Allahu bihi al-kibr, farkon zunubin da aka fara yi wa Allah saƙo da shi shine girman kai. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah ya ce, ka ambaci yayin da muka gaya wa mala'iku cewa ku sujada ga annabi Adam, kasar da dusi suka yi sujada baki ɗayansu ila iblisa abawa sakbara, sai dai iblis shi sai yi yin sujada masakbara kuma yi girman kai. Wa kana min alkafiri, ya kasance daga cikin kafirai, ya kafirce Ubangiji. Menene shi nan ya faɗa na girman kan, alamar girman kan, cewa ya yi ana kairu min kalatu min nari wa kalatu min ɗi. Ya Ubangiji ya zaka ce masa sujada alhali ni na fi shi alkhairi, ni ka yi ni ne daga wuta fa, shi ko daga yunku ka yi shi. Kaga sai ya yi kiyasi, kiyasin kuma fasidi, lalataccen kiyasi. Tunda ko ba komai a yi, ƙasa ta fi wuta amfanarwa. Ko? Bargi wani zai ce ana amfani da wuta, ana jin ɗumi, ana amfani da wuta, ana girka abinci. Abinci nawa ne wanda za ka iya ci ka ƙoshi ba tare da ya ga wutar ba? Suna nan da yawa. Ko? Kabeni kuma da abinda ake kai wutar ma dai ta dafa ɗin, to daga ƙasar ake nomawa. Kaga ita ƙasa za ka sa ɗaya, sai da wutar maka da guda dubu. Yanzu na za ka shuka shinkafa ƙwaya ɗaya, amma sai ga ta gitso da kamar ciyawar shinkafa kamar guda goma. Kowace kuma za ta fidda ɗa, za ta fidda kai. To kaga wannan kayuwan in ka haɗa, nisa ba kusan ƙwaya dubu. Idan kuwa wuta in ka jefa mata ƙwaya ɗaya, ba ma za ta dawo maka da shi ɗayan a yadda yake ba, lalata shi za ta. Da abin da ya faɗa cikin da to ya lalace. Amma ga Iblis la'anatullahi alayhi sai yi kiyasi, mummunan kiyasi. Yake ganin ai shi ya fi annabi Adam alkhairi, wai saboda wuta tana iya ƙonawa, ita kuma ƙasa tana nan a yadda. Faman istakbara alal haqqi, duk wanda yayi girman kai gabarin gaskiya, yawa gaskiya girman kai, lam yanfa'ahu imanuhu kama fa'ala iblis, to lallai imanin shi ba zai amfane shi ba kamar yadda dai na iblis bai amfane shi ba. Wato wanda yayi wa Allah girman kai, to ya sani cewa imanin shi ba zai amfane shi ba. Wa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, haka nan an karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr, duk wanda a cikin zuciyar shi akwai mithqala dharratin min kibrin, dinin da ayar zarra na girman kai in dai akwai a zuciyar mutum, to la yadkhulul jannata, ba zai shiga aljanna ba. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya ruwaito shi. A shi kenan kaga girman kai zulmi ne babba. Na kaga shi kansa wanda ya fara yin wannan zulmi, shi Iblis alayhi lanatullahi, kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi yi ukhruj min hafa innaka rajim, fita daga gidan aljanna ta, domin kai tsinanni ne, kai jefaffe ne, kai korarre ne. A kore shi daga gidan aljanna. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya ruwaito shi. Wa qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakur, lalle haƙiƙa Allah yana yin azaba ga kowanne mai girman kai mai alfahari. Yadda Iblis ba a barshi ya zauna a gidan aljanna ba saboda laifin shi da yayi na girman kai, to kai ma ɗan adam a nan duniya idan ka nemi mutane girman kai, ba za ka samu hanyar komawa ka shiga gidan kakanka annabi Adam, wato aljanna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min irada amincin Allah ya ce, qala Allah ta'ala, Allah mai sarki ya fara shi wani hadisi kudusi, al azamatu izari, azama wato jin girma, cewa mutum ya kaji jalle shi mai girma ne, to izari wannan kwar jalle nan, wal kibriya wa ridai, shi ko kibriya wato mutum ya riƙa jin lalle ya fi kowa, wannan mayafina ne, ji Ubangiji. Kamar na za'ani fihima, wanda ya yi nemi ya yi jayayya da ni a cikin waɗannan, ya ce shi ma nasa ne, alƙaitu finna, wannan zan jefa shi a cikin wutata. Wato daga lokacin da mutum ya riƙa ji shi ma girman kai siffar shi ce, jin cewa ka fi suwana da wani ka fi kowa, mutum ya riƙa ji shi ma wannan siffar shi ce, to kamar yana jayayya ne da Ubangiji cewa ya Ubangiji ba fa kai kadai ne mai girman nan ba ni ma ina da shi shi yasa Ubangiji ya ce to duk wanda yayi jayayya da ni a cikin su yana jefa shi a cikin wuta ta rawahu Muslim hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi al munaza'a wato yin jayayya dinnan shine al mujazaba shine janja وقال صلى الله عليه وسلم من إلى دعمن شن الله يشي إن تسمت الجنة والنار دع الجنة دوتا في جاية لزمنا فقالت الجنة سيء الجنة تشي ما لي ولا يدخلني إلا أبو أبواب النفوس وسفره تشي نيمي كي غريني ني باب ميشغانا باب ميشغاشي كينا فاتي رونا نامسلون مسلون زكاتا wasu tsohon da kuma talakawansu wa ƙaratun nar wuta kuma sai ta ce ƙosin su bil jabbari na wani takabiri ni kuwa an zaɓe ni ne domin aljabbaru wato masu girman kai masu azzalumai masu girman kai masu amfani da matsayinsu suna hura hanci suna jin cewa su sun fi suwana da wani wani ma za a ga kawai saboda ya raina rigar jikinka ko hannu kan miƙawar da gobeka zai ga kawai ya raina rigar jikinka wallahi ba zai koma hannun ba saboda kawai rigar jikinka ba ta yi marwa ya ga alamar talauci karye hannu da kai shafa talauci karka ji ka shafa mar talauci shi ma ya rasa shi ma ya talauci to irin wayannan su ne aljabbaruna a mutakabbirun su ne waɗanda wuta ta ce an yi ta ne an zaɓe ta domin su hadisi ne shi ma ingantacce Imam al-Bukhari da Muslim da rasul rawaito shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin labarin Luqman da dan shi wala tusayyir khaddaka lin-nas wala tumsik fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wala tusayyir khaddaka lin-nas kada ka rika juya fuskarka kana juya baya ga mutane wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya a doron kasa kana tafiya kana doro kana jin kana wani bubbudawa tafiya ce wannan irin ta masu girman kai Luqman ya ce wa ɗansa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur hakika lalle Allah yana yin azaba ga duk wani mukhtal mai girman kai fakhurin mai alfahari وقال سلمة بن الأكوي سلمة بن الأكوي صحابة من زعل صلى الله عليه وسلم أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله ونمتن يازو يا شعب أكبر من زعل صلى الله عليه وسلم أما دهن من الأكوي قال قل بيمينك سيما زعل صلى الله عليه وسلم ومتمن كرغة شي من دهن من كنداما قال لا أستطيع sai mutum ya ce a ba zan iya ba a ba zan iya ba ya faɗa haka ne saboda girman kai fa qala lasqata annabi sallallahu alaihi wasallam ce shikenan ba za ka iya ba ma manahu illa al-kibr babu wani abin da ya hana shi bin umarnin annabi alaihi salatu wasalam fa ce girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shikenan ba za ka iya ba fa ma rafa'aha ila fihi ba'd tun daga nan ko sai hannun ya shanye tun daga rannan sai hannun ya shanye sai ya zama babu damar kuma ya iya ɗaukar abu ya kai zuwa baki shi rawahu Muslim shi ma wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi haka nan Imam Ahmad ma ya rawaito shi to kaga wannan girman kan ya kai tsanani ya yi tsanani kwarai da gaske saboda girman kan yakan hana ka ka ga girman duk wani mai girma ma kaga ba dan haka ba umarnin annabi alaihi salatu wasallam ai umarnin Allah ne amma ka ga sai yayi girman kai ya kafir cewa umarnin annabi alaihi salatu wasallam wannan ka ga sai ya janyo mishi matsala a nan duniya in yayi sa'a ya tuba kafin mutuwa shi shikenan in kuma a hakan ya tafi to kaga sai da Allah yayi Allah ya kiyaye wa qala sallallahu alaihi wasallam bi tsirar amincin Allah ya ce ala akhbirukum bi ahli an-nar shin bana ba ku labari ba ga ma'abuta wuta kullu utullin jawadin mustakbir duk wani utullin al-utul al-ghalizul jafi shine kakkaura qatu al-jawaz al-jumu'ul manu' shine mutumin da ya tara dukiya amma baya bayarwa bi shi kansa ya ci da iyalansa ya wadatar da su ba banzuna kuma ya ba mu wani wakila al-dakhmul muqtar sai aka ce wani kuma aka ce ana nufin mutumin da yake qatu mai girman kai fi mai shi a yanayin tafi shi wakila al-baqin a wata fadar kuma aka ce mutum mai yawanci su Allah yake nufi ana arab sun zama shi ba za ba ku labari ba game da yan wuta kullum utullin jawaz duk wani mutum wanda yake qatu jawazin mustakbir wato wanda ya tara dukiya baya baya ba ko mai girman kai Allah ya kiyaye wa ne ibn umara radiyallahu anhuma an kan wanda sayyidina abdullahi dan umar idan ana tabe da gari kada yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku lalle na ji manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gari shi yana cewa ma min rajulin yaqtalu fi mishyatihi babu wani mutum wanda zai rika yin girman kai a yanayin tafiyar shi yana yin tafiya yana ta takama waya ta azamu fi nafsi kuma yana jin wani girma a cikin zuciyar shi illa laqiya Allah wa huwa alayhi qabban kace sai ya hada Allah alhali Allah yana fushi da shi Allah ya kiyaye mu da fushin Allah hadisi ne ingantacce Imam Ahmad da Imam Bukhari sun ruwaito shi haka ne Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Aljami'u Saghir to kaga a shi kenan in dai haka ne girman kai me ya ƙara wa mutum ba zai ƙara maka mutunci da girma a gun mutane ba ba kuma zai ƙara maka mutunci da girma a gun ubangiji ba duk mutanen da kake zaune a cikinsu matuƙar ka siffatu da wannan siffar cewa kai mai girman kai ne mai jin cewa ka fi su wani da wani muhimmanci ne ka fi ƙarfin ka gaisa da wani ka fi ƙarfin kai hannu da su wani da wani to da zarar mutum ka fara jin wannan a ranka to Allah kuma ka shiga cikin sahun waɗanda yake fushi ne kaga hali ne mummuna wanda zai sanya Allah ya ƙika mutane ma su ƙika ba shi da wani amfani ga mai yin shi وصح من حديث أبي هريرة يا إن جنت عشين حديث سيدنا أبو هريرة أو ثلاثة أخي سامحه أو ثلاثة من يقولون أن أبوكم وصل من أكو إسكي لا شغوتا أمير مسلط أي ظالم أي أمير مسلط واتو سركي ko wani jagora wanda yake azzalimi wa ganiyun la yu'addi haqqa Allah ta'ala wa ganiyun da kuma mawadaci la yu'addi zakata da baya bada zakka ya zo da tsarwa ne la yu'addi haqqa Allah ta'ala aw faqirun fakhuru da kuma talaka mai girman kai kasa akwai wani wallahi bai da komai bai da komai kuma a dangin su komai unguwa ba ta bayi ba manzana a ce ai dan gadan sarauta ne muna ga a dangin su komai unguwa ba ta bayi ba ko bai da komai fakiri ne irin ka amma sai ya rika jin wani girma a ransa yana jin wani abu na wani ko gaishe shi kai salamu alaikum wani ne da ce muka yawwa da ka ga irin wannan mai amfani shi sai ka zama wani ba kauye wani na daban a cikin mutane wa fi sahih al-bukhari an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyama mutum uku Allah ba zai duba rahama gare su ba a ranar kiyama wa la yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba daga laifukan su wa lahum azabun alim kuma azaba mai radadi ka tabbata gare su hasbunallahu wa ni'mal wakil a'adanallahu ajaran ga sunan mutum uku al-musbilu miyin sabule sabu da kike ko abun komai irin abin da ni gogi ke yi azdaun na'u sabulan shi yawa dan azzan ai akaro bace ta sarki samari mu a hausance sabulancin da yake tafi to me yin sabulanci to shi to ga dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yi me yin azdawun din to wanda yake yin azdawun wanda mu a tsohuwar Hausa muka san shi da cewa sabulanci to me yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai masa duban rahama ba a ranar kiyama Allah ba zai tsarkake shi daga laifukan shi kuma azaba mai radadi ta tabbata gare shi da shi da sauran ƴan uwan shi mutum biyu na farkon da shine asmun almusbil mai yin sabulanci yana tafiya wandan shi yana jan kasa ko rigar shi tana jan kasa saboda girman kai almannan nabi kenan shine wanda zai ba da kyauta kuma ya dawo yana yin kori ba dan mun maka kaza din ba ai da yanzu maka kaza ba ba mun kai maka kaza ba in kuma kaza ba wannan duk sun atahu bil halifil kadiba da kuma mutumin da yake ciyar da hajar shi da ranuwa ta ƙarya wato mutumin da zai kawo abin shi kasuwa ka sani tun a garin ku tun kafin ka kai kasuwa an taya maka kamar naira 5,000 ko kuma kamar naira 10,000 misali sai ka zo kasuwa kana wani ce maka malam tsakani da Allah nawa aka taya ji wallahi tallahi 15,000 aka taya ji haba ma da yanzu nan 15,000 billahi la ilaha illa huwa zaga wasu billahi la ilaha illa huwa da ta zauna a bakin su da kasan idan kasan karatu ta zauna a bakin su kawai duk magana za su sai sun hada da ita ba sa jin kuma komai a ransu gashi kuma ita ce kurewar rantsuwa ba wani ya ce billahi la ilaha illa huwa kurewar rantsuwa ke nan ba kuma wallahi tallahi ta zama kamar wata kamar wani salon magana abun ba nan Bahaushe ko kurewar rantsuwa ce wallahi tallahi ni ya ce wallahi tallahi rantsuwa bi ce ba wallahi ina rantsuwa da Allah tallahi ina rantsuwa dai da Allah to dume wannan shi ma yana cikin wayannan guda uku wal muslimu mayin sabranci huwa allazi yazulu izarahu shine wanda yake jan izar din shi wato kwanjallan shi aw siyabahu ko kuma tufafin shi aw sarawilahu ko kuma wandan shi ata ya kuna ila qadamai har sai wannan ya zama yana gogar duniyar shi sunan mai masin azan ai wannan ma yana jan kasa go ba won su ma a wannan saboda tsabar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kala kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asbala min al-ka'bayn min al-izar fa huwa fi an-nar duk abin da yayi kasa daga idan sawu na daga wando ko na daga izar wato farjalli fa huwa fi an-nar to wannan yana cikin wuta kuma shi ma hadisi ne ingantacce Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo shi a cikin musnadin shi juz'i na 5 shafi na 162 da kuma shafi na 148 Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sahihin sa hadisi na 106 Imam Abu Dawud a cikin sunanu hadisi na 1087 Imam Tirmidhi shi ma a cikin sunanu nashi hadisi na 1211 ya kasance wato a zamanin da suna yin irin wannan ne da niyyar girman kai masu jin matsayi da sauran zaka ga mutum ya sanya riga wajen kamar zira'i 5 yana jan kasa sai ne bayi su rika jan wannan su rika daukar wannan din in yana tafiya bayi na daukar wannan din suna bin shi da shi a baya har irin su sarauniyar Ingila suna da irin wannan tubabu za ga yawanci turawa da kuma kiristoci in suna yin bikin auren su za ga kayan da amarya ke sawa za ga shi ma irin mutum yana jan kasa ai har musulman ba ko to ai ku ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa asharrul kibri mafi sharrin girman kai allazi fihi man yatakabbaru alal ibadi bi ilmihi shine wanda zai zama yana yin girman kai ga bayin Allah saboda ilmi da Allah ya bashi wa ta'azama fi nafsi bi fadilati kuma ya riƙa jin wani girma a cikin zuciyar shi saboda wani fifiko da Allah ya bashi fa inna hadha lam yanfa'ahu ilmuhu to domin wannan ilimin shi bai amfane shi ba domin ilimin mutum ya amfane shi ai ba zai wannan ba kamar wani alarama a wurin musaffa kamu bai zo gun shi ba to sai carab ya karɓe daga hannu ya ce amma ya haka bana ya haka ya ce ya karɓa na yi ta saboda bai za ka karɓa ya saboda na fi da ƙarfin tilawa yi ta saboda na fi da ƙarfin tilawa daga gado wannan ai nau'i ne na girman kai nau'i ne na girman kai ƙwarai da gaske ba na mantawa akwai wani alarama wanda wata rana a gun musaffa sai ya faɗi na yi wajen faɗuwa uku ai ba sallama ya bar gudu ba sallama ya bar gudu saboda kunya ta kama shi a wanda ya je yana tafiya a hanya yana tilawa da fitsari ya kama shi ma yana tsibiri yana fitsari yana yin tilawa saboda ya kiɗimi ya fita daga hayyacinsa ya kiɗimi to in mutum ka ji wani abu a ranka cewa kai ka fi karfin ka faɗi ne shi za ka faɗi kuma sai ka rufe da zaka amma inda ka ɗauki abun sannu ka ɗauka kawai alƙur'anin nan gagarere ne ya gagar kowa babu wanda ya iya shi in ba annabin da Allah ya saukar mishi shi kadai ne gwanin alƙur'ani amma in ba shi ba duk wani wanda za a ce gwani wani wallahi tallahi ƙarya ne billahi la ilaha illa huwa ƙarya ne ko gwani waye domin misali yanzu in ka kawo mun wannan ya ce shi ne gwani wani to ƙarshen ta gwanin a iyawar shi ya koma hamsu ya wannan gwanin ta ɗin ya yi babu in ka koma hamsu ka ce mishi abu kaza ya da ya kaza ya kaza nawa ne daga sura kaza zuwa sura kaza bai sani ba to da iyawar shi ya sani in waƙafi ne in aya ne adadin su na guka za na guka da guka zuwa guka za kaza ne aya iyawar shi ka sani to a hamsu ba a ƙalun fa a hafsul duri fa a ruwayar susi fa bazni fa hamza an kharaf fa hamza an al-kisa'i fa ga sunan ruwayoyin sun kai kusan guda 20 daban-daban kowace kai gwanin ta ne ai gwanin alqur'ani ba ya dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da yawa za ka ga ƴan uwanmu almajirai musamman ma ƴan uwanmu mahaddata alqur'ani ana samun irin wayannan matsalolin da su za ga mutum wani saboda kamar gyara abin musaffa wallahi sai ya jefe ka wata rana a gun darasu ba na manta a gaban gwani alƙasu akwai wani mutum da ganin shi alamar ya san karatu amma sai ya zo da ƙaton allo sai ya rubuta sumuni ɗaya rak kuma a sumuni ɗaya nan sai ga gyara ya fi talatin shi duk da gangan shi sannan mun dan fara samun karatu ina da shekara ko 18 ne a sannan to ba wuya mun ga gyara sai mu je fara da rana ya zo an yi darasi ya tashi sai gwani ya ce mun kai na ga kana da san in ka ga gyara ka kai ka hanka ka sa ni yace to ni ma wannan kallon shi kawai nake yi yace wani abu ne a ransa ku yi hankali da irin wannan so yake in kamar gyara ya je maka wani abu yace kai ku kyale shi to kaga akwai irin wannan sau da aka ra'ayi halin dai ya shi karatu baiwa ce da Allah yake wa bawa kuma Allah ya baka ne ya jarrabe ka kamar yadda ya bar wani shi kuma da ɓangaren ilimi misali ilimi na littattafai ko ilimin hadisi shi ma an bashi wannan dai ya zama jarrabawa gurin shi abin da ake so da kai ka amfani da wannan karatun ya zama hanyarka ta samun tsira da kai da iyayenka da duk wanda ya danganta da فإن من طلب العلم للآخرة دومن cewa duk wanda ya nemi ilimi domin lahira kasarahu ilmu to wannan ilimin zai karya mishi zuciya to ka sha kalbu kuma ilimin zai sanya tsoron Allah a cikin zuciyar shi wasa karin nafsu kuma zuciyar shi za ta raunana zai rika jin kuma ya rika ganin cewa shi ba komai bane, shi bai fi kowa ba. Wa kana ala nafsi gilbisat, zai kasance yana kan madakata tsakanin shi da zuciyar shi, da ta bullo mata kaza zai gane sharrin ta ne sai ya sauya magance abu. Fala yaftaru anha baya dauke kai daga barin zuciyar shi, bar yi hasabuha kulla wakatin, birni shi zai zama yana wa zuciyar shi hisabi a kowane lokaci, wani dafa kaduwa kuma yana bincikarta. Fai daga fala anha, idan ya dauke kai gabarinta jama'ar ana ɗari in su kimi, sai ta zama ta bauɗe daga kan tafarki madaidaici, wa a halakatu kuma sai ta halakar da shi, Allah ya kiyaye mu. Wa man talaba al-ilma lil-fakhri, wanda ko ya nemi ilimi domin ya riƙa yin alfahari yana jin cewa shi ya fi wani da wani, war riyasati da kuma neman shugabanci, wa baqrin anil muslimina da kuma ganin girman kai da kuma fifiko a bisa musulmai, kana kiran musulmai ƴan uwanka musulmai da sunaye kala-kala, suna ƴan kaza ne, ka jefa musu miyagun sunaye, wanda misali mun ɗauki kamar bid'an nan, in aka tsaya da sai aka yi magana kai ma kullum sai ka yi bid'a, ba wai a ayyuka ne da kullum a ibadarka ba, kullum kana yin bid'a. Tunda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu kafir, masallaci dandanin ƙasa ne masallaci shi, kai hasali ma rufin masallacin ma ba rufi ne wanda ruwa baya ratsawa ba, in aka yi ruwa da daddare Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo ana sallah da asubahi har ruwa da taɓo za ka gani a goshin mutane, kuma masallacin shi babu fitila, ba fara sa fitila a masallacin sai zamanin sai na umar. To yanzu wayan nan ba bidiyoyi bane, ko ku ba ana yi ne don neman lada ba, yanzu wanda ya sa fitilun na masallacin nan don me ya yi? Ai don lada ya yi, wanda ya sai kafin ina na masallacin nan don me ya yi? Don lada ya yi. To a shi kenan addini mutum da an yi don neman lada. Mu koma ɓangaren aure, da zai auri matar shi ba a yi bid'ar ba, da zai aurar da ishi ba a yi bid'ar ba. Fadima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me aka kai ta? Daga filo sai dutsen niƙa, sai akushi na cin abinci, sai buta ta ruwa, shi kenan, sai ƴar shimfiɗa haka ƙwaya ɗaya, shi kenan. To shi ma in ya tashi auren ƴarsa ya kai iyawar nan, in dai addinin zai yi, sunnar zai ɗanɓaka. Sun da aka halin ayyuhalin mu rika sauwaka wa kanmu, addini mai sauƙi ne, kada ka rika jin kafi wani sai ran da ka ji ka ƙafarka a cikin aljanna. In ka ji ka a cikin aljanna ka shiga cikin ɗandun, to in so daga can sai ka leƙo duniya, duk wanda za ka ce wa ɗan mutum sai ka ce ma tun da kai ka riga ka haihu. Yawa, amma tun daga nan duniya ɗan ka ce mutum ɗan kaza sai a je lahira kuma ka ga wannan ɗin wanda ka raina ɗan kake ganin shi ba komai ba, kake jin cewa ka fi shi. Sai ga kuma a lahiran kuma su ne komai abin Allah, sai ga da su kuma Allah yake alfahari. Ya fi ka yi wani karatun Al-Qur'ani, ya fi ka ganin girman mahaifinsa, ya fi ka ganin girman malamansa, ya fi ka zama lafiya da makwabtansa. To in an koma a lahiran, ai bayan ayyuka ana auna halaye. Idan yanzu ni da ne sadakar naira goma, kai sadakar naira goma, wancan ya sadakar naira goma, ai naira goma mu kai sadaka. A gurin Allah ta yiwu kai ka samu lada 1000, wancan ya samu lada 70,000, ni in samu lada 1 ko 2 ko 10, kowa gwargwadon niyyarsa, gwargwadon yadda zuciyar shi ta tsarkaka. Aikin ladan, kowane aikin lada haka ake samun lada. To ta yiwu wanda kake rainawa din sallar shi da yake yi ta kwana 1, salloli 5 din shi na kwana 1 ya fi sallaka ta shekara 50. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wucewa an kato kai aka da kaya na alfahari yana tafiya yana takama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya kuke ganin wannan? Suka ce, wannan kan duk inda ya nemi aure za a bashi, duk inda ya je kofar gida da ya je ko wani abu ake za a buɗe mu da shi, can sai ga wani ya zo wucewa kuma kyamis kyamis da shi talaka. Ya ce, wannan ba ya kuke ganin shi? Ya ce, tab, wannan ai masdulun bil abwab, idan ya zo kofa ma tushe ban za a yi, in yi nemi aure wannan ba za a ba shi. Ya ce, to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa da girman Ubangijin da ya aiko shi da gaskiya. Ya ce, wallahi wannan ɗin da kuke gani shi ɗaya ya fi cikin duniya na wancan katar don haka farka saukawa kan man talaba ilmi wanda ne ilmi lil fakari domin yin wa mutane alfahari wa riyasati da neman shugabanci wa badan alal muslimin da kuma yin girman kai da samu turmi wa tahamukun alaihim da kuma yi wa mutane wauta da kiran su da mugayen sunaye wa zira'ihim da kuma raina su da gaya musu miyagun kalami na raini fa hadha min akbar al-kibr to wannan yana daga cikin girman kai mafi girma wala yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr duk wanda a cikin zuciyar shi akwai dirida nauyin ayar zarra na girman kai kuwa ba zai shiga aljanna ba wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim babu imamu dabara kila Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine al-'aliyyu madaukaki al-'azimu mai girma Allah ya kiyaye daga waɗannan halaye da gyara mana halayen ana saka wa liman da alkhairi ana saka wa haƙi da alkhairi ana saka wa man sauraron mu da mu masu karatu ana saka wa kuma da alkhairi ana tsabtace mun dukkan halayen mu ana karabotar da kuma wannan abin da yake karantawa duniya da lahira albarkacin mun da Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه كتب التوحيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين